Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadisi Kyari ce tare da Hanifa Isa. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 8 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kamar ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanan labarai.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa jiya Laraba cewa yana sa ran za a yi yaki mai tsawo a Ukraine, amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci. Gwamnatin Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata koci ta yanke wanda zai ɗage takunkumin ba da mafaka. Akwai yiwuwar shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya bayyana shirinsa na cimma burin samun mafi ƙarfin dabarun duniya.
To, kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Niger waɗansu mazauna iyaka da ƙasar Mali sun koka game da irin yadda 'yan ta'adda ke karɓar haraji gare su da ma kuɗaɗen fansa.
Kwanan ga biyu muna samun matsalar su barazana kaza dai suna zakuwa suna ɗibar zakka yanzu har kwanakin ga haccawa sun ce mu bar shara.
Sannan kuma a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwa da maraicin ranar Talata nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntata wa 'yan ƙasa ba, illa koma tsarin rage yawan takardun kuɗi. Sannan Alheri Grace za ta shigo mana shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraro kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa jiya Laraba cewa yana sa ran za a yi yaki mai tsawo a Ukraine, amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci. Putin ya shaida wani taron da aka watsa a talabijin na Majalisar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Kremlin da ya kunshi ƙungiyar 'yan jaridu masu biyayya da gwamnati, masu fafutuka da kuma jami'an gwamnati cewa Russia za mu ci gaba da kare kanmu da dukkan hanyoyin da za mu iya a Ukraine. Ya ƙara da cewa ana kallon Russia a ƙasashen yammaci a matsayin ƙasa mai daraja ta biyu wacce ba ta da 'yancin kasancewa ko kaɗan. Sai dai Russia ta ci gaba da samun sabbin asarori a wannan makon, inda aka kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da wasu wurare na tsawon ɗaruruwan kilomita a cikin Russia da kuma yankunan da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Gwamnatin Kyiv ba ta amince ba kai tsaye cewa ta kai hare-haren ba, amma ta yi wa Moscow ba'a game da raunin kariyar harin sararin samaniya da take da shi. Kakakin gwamnatin tsaron Amurka John Kirby ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta bayyana damuwarta ga Ukraine game da duk wani faɗaɗa yakin da za ta yi da Russia, amma tana mijinta ikonta wajen yanke shawarar yadda za ta yi amfani da makaman da Amurka da ƙawayenta na yamma suka kawo. Putin a cikin kalaman nasa a Kremlin ya ce bai yi nadama ba game da ƙaddamar da yaƙi mafi shafar yankin mai faɗi a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Da farko dai ƙasar Russia ta tsara dabarun karɓe ƙasar Ukraine cikin gaggawa tare da kwace babban birnin ƙasar Kyiv. Sai dai 'yan ƙasar ta Ukraine sun daƙile hare-haren a lokacin, kuma a cikin 'yan watannin nan faɗan ya karkata ne a gabashi da kudancin Ukraine, a inda baya-bayan nan Russia ta janye daga babban birnin lardin Kherson. Gwamnatin Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukunci da wata koci ta yanke wanda zai ɗage takunkumin ba da mafaka da ya zama ginshikin tabbatar da tsaro kan iyakokin ƙasar. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta ce a ranar Laraba za ta shigar da ƙara a gaban kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka na gundumar Columbia. Tana ƙalubalantar hukuncin watan Nuwamba wanda ya umarci gwamnatin Biden da ta ɗage takunkumin zamanin Trump. Dokar ta fara aiki ne a cikin watan Maris ɗin 2020 tare da hana baƙi 'yancin neman mafaka a ƙarƙashin dokokin Amurka da na duniya kan dalilan hana yaduwar COVID-19. An yi amfani da ita wajen korar baƙin haure fiye da miliyan 2.4. Kungiyoyin kare haƙƙin bakin haure sun bayar da hujjar cewa yin amfani da taken 42 ba bisa ka'ida ba yana cutar da mutane da ke gujewa tsanantawa, kuma annobar ta kasance hujja ce da gwamnatin Trump ta yi amfani da ita don daƙile bakin haure. Akwai yiwuwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana shirinsa na cimma burin samun mafi ƙarfin dabarun duniya a babban taron koli na kwamitin tsakiya na Workers Party ta Koriya mai mulki a ƙarshen wannan watan, a cewar masana. Koriya ta Arewa ta ƙara dagula al'amura a zirin Koriya a wannan shekara ta hanyar harba makami mai linzami da ba a taɓa gani ba, ciki har da harba wasu makamai masu linzami na ballistic ICBM. A wannan makon Pyongyang ta harba harsasai da dama a cikin yankin tekun da ta hada da Koriya ta Kudu, kamar yadda ta yi a watan Nuwamba. A cikin shekara mai zuwa ana iya ganin ci gaban barazana yayin da Koriya ta Arewa ke kokarin ci gaba da shirye-shiryenta na kera makaman, a cewar masana. Kim ya sanar a ranar 1 ga watan Disamba cewa kwamitin tsakiya na Workers Party ta Koriya za ta gudanar da wani taro a ƙarshen watan Disamba don tattaunawa shirye-shiryen gwamnatin ƙasar a shekarar 2023.
An ci kaɗan, Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Waɗansu mazauna iyaka da ƙasar Mali sun koka game da irin yadda 'yan ta'adda ke karɓi haraji gare su da ma kuɗaɗen fansa. Ga Haruna Mamman Bako ɗauke da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da Majalisar Dokoki ta Jamhuriyar Nijar ta ƙara tsawaita lokutan dokar ta ɓaci a ɗansu yankunan jihar Tawa da na Tilabiri da ke fama da yaƙoƙa na 'yan ta'adda da suka zagaye ƙasar, wani batu da al'ummar da ke zaune a arewacin jihar Tawa da ke fama da matsalar 'yan bindiga suka shaida wa tawagar ministan cikin gida da ta kammala ziyarar yankunansu, shine irin yanda 'yan bindigar ke cilasta jama'ar waɗansu garuruwa biyan diyyar dabbobi ko ta kudade bayan sun shaida musu adadin abinda suke son su biya, kamar yanda ya huza ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin yayi wa muryar Amurka kanin bayani.
Kwanan ga biyu muna samun matsalar su barazana kaza dai suna zakuwa suna ɗiban zakka, yanzu har kwanakin ga har cawa sun ce mu bar shara wanda muka ajiye bisa shi kenan. Mu har yanzu dai kwalliya bai tafi kudin sabuni ba, magana ta gaskiya muna ganin su mu da an kwantaka da su nan kote norkin da kanan mai
global yawaitar kan hare-hare da ma yawan zancen na karbar haraji da 'yan ta'adda ke wa jama'a a arewacin jihar Tawa shi na kai shugaban kasar ziyarar wannan yankuna a shekarar da ta gabata, tare da yi wa mutanen yankin alkawarin kawo karshen wannan matsalar, inda ko hukumomin kasar suka kara jibge dakaru da ma jan damara a wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali. Amma malama Aishatu wata mazamniya yankin ta ce da sauran zomo kaba a lokacin da ke amsa tambayoyin ɗan jarida albarkacin ziyarar wannan tawaga ta ofishin ministan cikin gida.
Lallai mu abin da ka damu ma ɗan ta'addagar a cikinmu suna amsa jangali na banza na yohi tsakaninmu da mutanen daji da Hillani da Makiya da wani iri duk suna amsa kuɗi gare su, suna an matsalar mu. An ba mutanen daji ƙauye da nagari kowa iya ga abin da bai raida da shi ba, shi kira ya mayar ko bisinar ko hakimi shi waɗa mai cikin ya shaida shi ko sai shi waɗa ma iko su ta yi.
Yanzu haka dai malama addinin Islama a Jamhuriyar ta Nijar na ci gaba da fadakar jama'a da cewa wannan diyar da 'yan jihadi ke cilasta jama'a basu babu inda take alaka da musulunci, kamar yanda Sheikh Mala Hamza na Tawa ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka.
Diyya a musulunci kamar in an kai yaki kafira amana waɗanda su yarda da musulunci amma ba sa sallah su akce ma kafira amana, to sai a ce yanzu duk shekara a aza musulunci su biya diyya, to duk shekara sai su biya ba a yakarsu. Tuni aka ce su ko zakka aka fidda ana iya basu a musulunce ga waɗangana yake karɓa diyya.
Arewacin jihar Tawa, inda tawagar ta ofishin ministan cikin gida ta kammala ziyarta a jihar Tawa, ministan ya kaddamar da girka barikin askaran Guard Republican, abinda ya haifar da murna ga mazamna wannan yanke da suka bayyana wa tawagar 'yan jarida iya nasu farin cikin.
Wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun gode ma wanda suka wallafi wannan aikin. Lalle game da muna ganin soji nan cikin gari ko ina karatar hankalin musa shi kwanta, amma da babu soji ko gona kake ba kai duka ka yi noma ba an karɓi kawai waya amfani ba. Wallahi dai mun gode da soji sun kasu cikin garin namu. Misali waɗanda mutane da aka ce ana nema haka. Wani iya gare su bai huɗu amma wani iya gare su sai an gane su. Soji in ka ce mai diba can ba ce a shi kai ga wanda ya guda min can ba sai shi ta cika aiki.
Banda matsalar 'yan bindiga masu ikirarin jihadi arewacin jihar Tawa na fama da matsalar nan ta masu zamantakewa wuri guda ta manoma da makiyaya. Abin da ya sa hakiman wannan yankin bayyanawa 'yan jarida irin gudunmuwar da za su kawo wa gwamnati don warware wannan matsalar a wannan yankin. In ji hakimin hakimai hakimi Muhammadu mai magana da sauran takwarorinsa.
Abin da duk sun kasa in miliyan sun kasa ba a bushe sai an kira miliyan an ba su. Su ta dubara mu ta mu dubara kudata mu tara mu gobe ta nushe zaka shi kama muna isha kama muna in bai kama muna ba mu ba su mu ce mu bar sa'an.
Tawagar ta ministan na cikin gida ta kuma babban birnin Yamai domin yi wa gwamnati da shugaban kasa bitar ababen da idanunta suka gani mata arewacin jihar Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi biyu na labaran duniya.
Wani rahoto da aka buga ya ce lauyoyin tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gano akalla abubuwa biyu da aka yi wa alamar bayanan sirri a cikin wani bincike na baya-bayan nan da aka yi a wani ɗakin ajiyar kaya a gidansa da ke West Palm Beach, Florida, kuma sun ba hukumar FBI. Jaridar Washington Post ta ruwaito wasu majiyoyin da aka saya sunansu. Cewa wata tawagar waje ta ce ta gano waɗannan bayanai da wakilan Trump suka shigo da su domin bincikar sauran kadarorinsa da neman ƙarin wasu bayanan sirri. Ba a fayyace yanayin bayanan sirrin ba sai dai jaridar ta ce ɗakin ajiyar da aka gano a ciki an yi amfani da shi ne wajen adana kayayyakin ofishi a arewacin Virginia da ma'aikatan Trump ke amfani da su bayan ya bar ofis. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya shaida manema labarai jiya Laraba cewa nasarar zaben fidda gwani na Sanata Raphael Warnock na Georgia wani muhimmin ci gaba ne ga 'yan Democrat. Tasiri mafi yawan kujeru 51 yana da girma, yana da mahimmanci, za mu iya numfasawa, in ji Schumer. Majalisar Dattijai ta tsaya tsayin daka shekaru biyu da suka gabata a kunnen doki 50-50 da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris a matsayin ƙuri'ar raba gardama, amma ganin cewa Warnock ya sake lashe zaben zuwa cikakken wa'adinsa na shekaru 6 na farko a kan karagar mulki. A yanzu 'yan jam'iyyar Democrat sun samu kujeru tare da samun gagarumin rinjaye ga sauran wa'adin farko na shugaba Joe Biden. A zaben watan Nuwamba, Warnock da abokin hamayyarsa na Republican Herschel Walker sun kasa samun kashi 50% na ƙuri'un da ake bukata a Georgia don samun nasara, wanda ya kai ga zagaye na biyu. Ya zuwa tsakar ranar Laraba, Warnock yana kan gaba da Walker da kaɗan kasa da kashi 3% tare da kirga kashi 95% na ƙuri'un. Walker ya kasance ɗaya daga cikin 'yan takarar Majalisar Dattijai masu yawa a faɗin ƙasar, waɗanda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya amince da su, amma waɗanda suka faɗi zaben su. A lokacin yaƙin neman zaɓe, Walker ya fuskanci zarge-zargen cewa ya biya kuɗin zubar da ciki da kuma cin zarafi a cikin gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke cigaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwa da maraicin ranar Talatan nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntatawa 'yan ƙasa ba, illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi. A cikin hirar shi da wakiliyar Muhallima Abdulra'uf, Ahmed Bello Umar, daraktan hada-hadar kuɗi a Babban Bankin Najeriya, ya bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki da kuma tasirin shi.
Sunana Ahmed Bello Umar, daraktan hada-hadan kudi a Central Bank.
Tun bayan fitowar wannan sanarwa daga Babban Bankin Najeriya akan cewa za a rage tsabar kudi da mutane za su iya rika cirewa a asusunsu, a kullun kuma da sati an samu mutane da dama na ta cece kuce akai cewa wannan wani mataki ne na ƙara sa mutane cikin tsananin rayuwa. Kuma yanzu kudin da za a rika saka a ATM ba za su wuce denomination daga 200 zuwa ƙasa ba.
Shi mai da ATM duk biyan 200 ko 100 ba wani aiki bane, kawai setting ne za a canza, kaman a waya ne kawai ka canza wasu abubuwa, za so ba wani kudi za ka kashe ba wani. Dama su ne saboda kawai nasu jin dadin suka ce suna son 1000 ne, saboda kai ta diba kuma yawanci su suna samun wani abu, in ka diba sau biyu ko sau uku za su caje ka wani abu. Amma in ba haka ba, ai maidawa ba wahala. Yau din nan an ce a maida za a yi, to amma ai ba mu ce ma yau za a fara ba, sai 9 ga watan Janairu na baki, idan Allah ya kai mu. Wannan ba zai kawo mu mutane wani wahala ba. Duk abin da kake so ka saya, in baka sai da tsaba kudi zaka iya tura shi ta internet ko kai transfer. In ma kana da wani shago da ka saba sayan kaya kamar magunguna, kana iya cewa kowane wata ka san yawan magarin da kake sha, saboda sati-sati ka san yawan cika ce kowane wata a account ɗinka, ka shirya cewa a rika cire wannan kudi kamar naira 200,000 ya tafi wannan account ɗin kudin maganin da zaka sha na watan. Duk ana iya, ana ce mai standing order. Duk abin da kake so zaka iya, ba wai an hana ka kudin bane. Amma in kana son kudin kuma zaka dauka, amma dai zaka biya kashi 5 in ya wuce 200,000, in kai mutum ne ko kuma in kamfani ne ya wuce 500,000 zaka biya kashi 10. To me yasa ka je kana biyan wani abu wanda wannan kashi 5 din ko 10 zai maka wani amfani?
Kasancewar saura kasa da watanni da za a yi watsi da tsofaffin kuɗin da ake amfani da su a Najeriya yanzu, zaka ce ana ganin tasirin mutane na shigowa da kuɗaɗen su da suka ajiye a gida?
Eh, suna kokarin shigo da shi, suna dawo da shi, kuma muna sa ran kai lokacin muna ganin kaman zuwa bikin da za a yi na Christmas, yawanci mutane za su sayayya da yawa, kuma daga nan kila su rihe shagunan su canza, dan akwai saurin lokaci shi yasa bai ba. Kuma da yake ai dama 15 ga wata muka ce za a kaddamar, to amma girma shugaban kasa ya kaddamar tun 23 ga watan Nuwamba, so yanzu dai ya fara abin, amma bankuna daga jiya sun fara zuwa suna karban kudaden a Abuja da Lagos.
Tsarin asusun e-naira wani tsari ne da yawanci in ka taba mutane musamman a yankunan karkara ba su ma san menene ba, kuma kun ce za a iya amfani da wannan tsari ba tare da kana da internet ba, za ka amfani da lambobi da ka latsa a wayarka ka shiga tsarin. To wannan ƙarin aiki kuke yi a game da wayar da kan mutane musamman ma na yankunan karkara akan wannan tsarin?
Eh, wato wannan tsarin na e-naira din wanda a October na bara aka fara shi, gaskiya akwai muna buƙatar cewa a sami ci gaba fiye da haka. Abinda muka lura da shi shine akwai buƙatar wayar da kai. To mun sami kungiyoyi da kamar masu hayar keke napep da masu shaguna da sauransu, har sarakuna ma, manya-manyan sarakuna mun sami zuwa wurin su, sun tattara mana hakimansu da magaddansu, sun yi musu bayani cewa su zo su karbi wannan tsari din yana da amfani. Akwai buƙatar a ƙara wayar da kan jama'a, amma abinda muke buƙata yanzu shine mu ƙara samun shaguna da yawa waɗanda za su rika amfani da shi. Ya zama na kowane kwana na kowane titi, in ka hito gida zaka sai sabulu ko wani abu, ba sai ka je wani babban shago ba, zaka iya amfani da shi. Duk za mu kai wurin a hankali ne, inda ai shi wannan nairan kusan tun shekara kusan 60 da aka kaddamar da ita, amma yanzu na yi shekara ɗaya ne, muna sa ran cewa za a samu. Dan yanzu hada-hadar da aka yi na e-naira din ya kai wajen biliyan 8 daga cikin shekara guda da aka yi, kuma mutanen da suka yi amfani da shi suna da maganar gaskiya, ba za mu tsaya mana wani boye-boye ba. Lokaci ya yi da kowa sai ya buɗe account, saboda yanda ake tafiya din bayan da za a yi ka tafi baka da asusu a banki. In kana da shi ko ta yaya aka biya ka, ko a e-naira ne, za ka iya mai da shi zuwa bankinka ko kuma zuwa kowane banki da kake so ta wannan NIP instant transfer, kamar yadda kake daga account ɗinka ka tura kowane banki, shi ba inera kana yi. Nan biya ka da ineran baka san ka kashi ta, sai ka maida ta cikin asusun ka, sai ka transfer ta inda ka saba yi. Amma matsalar shine gaskiya mutane su dauka cewa za su rayu yanzu ba asusu, gaskiya da wahala.
Madalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2022. Waiwaya aka ce maganin bantuwa. Daga cikin batutuwan da suka dauki hankalin shirin domin iyali wannan shekara akwai batun fatali da kudirin da zai ba da damar cimma burin mata a Najeriya na samun kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Lamarin da ya sa matan suka yi kware-kware zanga-zanga a birnin tarayya Abuja da nufin ganin a wannan karo haƙarsu ta cimma ruwa. Shirin domin iyali ya nemi mata masu ruwa da tsaki domin musayar miyo akan wannan lamari. Wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa ta bayyana abin da kudirin ya kunsa.
Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a basu kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna kunshe ne a kudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, kudirin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Kudirin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Kudirin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Kudirin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da kudirin doka na ba mata kaso a majalisar zattarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba Meriga da Balaraba Abdullahi, da su za mu tattauna akan wannan batun. Bari mu fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Ba haka bane, ba wai bamu nemi wannan ƴancin ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan ƴanci. Na tabbata za ki tuna labarin su Milayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambasawa ba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka. Ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya. Kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen 5 mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara kokarin gyara, shi ma muka yi aka yi kokari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayan su suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata, shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba. Babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su dauko abin da suka san ba za su yi shi ba, su suke rike da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Dinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai America da ta ranta ma hannu, ai bate wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya, amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gaban mu a kanka. Kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya, General Buhari yana shugaban kasashe shafta mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa, sannan shi ma president din yake president Najeriya, shi ya ranta ma mana hannu kuma ya ratification na SIDO. Shi ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba, kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya, saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma. Akwai abin da ita Majalisar Dinkin Duniya take kira optional protocol, wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi. Ya sun ramta da hannu jika za ta gaya muku. Kuma duk wannan lokacin ana bin su mata, za mu je assembly, za a yi magana da su, za a yi menene, za mu yi hayaniya duka. Amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna. To wannan ma 35 din ya kamata, yaushe ne Nairobi? Ai ya kusa shekara 20, lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan musulun. So babu mu nema ba ne, duk ko da yaushe mu ne nema. Amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai, ba su yadda cewa mu partners, ba su yadda ba ne.
Barin tambaye barista Hassana Ayuba mai riga, akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiyya, ya kike kallon shi?
Wannan tambayan haka yake. Da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai, suna gani idan ar an amince mana, suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne. Wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi, suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa, wata rana fa atta ko su din ba za su samu gurin zama ba, saboda haka kara bar mata. Amma ni kuma sai ina gani ba haka bane.
A wannan shekarar ne kuma aka cika shekaru 8 da sace 'yan matan Chibok, da har izuwa ranar cika shekarun babu tabbacin inda sama da 100 suke ko kuma halin da suke ciki. Madina Dauda ta tattauna da shugaban al'ummar Chibok, mazauna birnin tarayya Abuja Nkechi Muta, wanda ya bayyana halin da ake ciki.
Halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi. Tun da aka kwashe 'yan matan nan har zuwa wannan lokacin, abin takaicin mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba. Bai daidai ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo sai da na dan tambaya, watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin iyaye 'yan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya? Da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne, amma number da aka gaya min yanzu da bai daɗe ba 38 wanda suka mutu
iyayen waɗanda aka
sa iyaye 'yan matan nan. To akwai guda 2 wanda ni ɗaya musamman na tabbatar Boko Haram ne ma ya kashe shi. Saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen, ga kuma tunani 'ya'yansu wanda gwamnati ya yi alkawalin cewa gwamnati zai kwato musu, to abin ba daɗi ne a ƙasar mu gaba ɗaya. Mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba, balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba ɗaya. Alkawalin rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida.
Har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan.
Har yanzu haka ne.
To ya zuwa yau 'yan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su?
To a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106. Siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje. Ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu waɗannan mutanen.
109?
109
ba 110 ba.
Ba 110 ba, don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta, amma har yanzu ita ɗin tana hannun gwamnati. To ko iyayen sun sani ko ba su sani ba, amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba. Siyasa ni ci to da suke inda har na tambaya an bani cikakken bayani, to saura 109 kenan.
Kamar yadda aka sani zuwa yanzu mata a Najeriya ba su samu yadda suke so ba a majalisa game da wannan kuduri, yayin da halin da ake ciki dangane da ragowar 'yan matan Chibok da har yanzu ba a san makomarsu ba bai sake ba. Idan ta kama za mu sake waiwayar waɗannan batutuwa shekara mai zuwa idan muna cikin masu rai. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin, da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin a wannan shekara mai karewa. Kada ku manta za ku iya sauraron dukkan batutuwan da muka tabawa shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
A gaida alheri Grace. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Hanifa Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake muku fatan alheri, huta lafiya, ma assalamu.